mana'ta, sannan babu mai bayar da abin da ka hana. Wato dukkan asbab suna komawa gare ka. In kai niyyar bayarwa babu mai hanawa, in ka hana babu mai bayarwa. Wala yanfa'u zal jadd minka aljadd. Aljadd anan alhazzu wal ghina. Wato duk abin da mutum yake da shi na wadata ko na shugabanci ko na wani martaba da matsayi, wannan ba zai yi masa amfani a gurin Allah ba. Abinda zai amfane shi a gurin Allah shine ba'atuhu da rabbi, da'ar da zai wa ubangijinsa. Da'ar da zai wa ubangijinsa ita ce za ta amfane shi. Amma dukkan wani abin da yake da shi a duniya na wadata ne ko na mulki ne ko na jama'a ne ko na wata martaba ne da wani matsayi, ba zai masa amfani a gurin ubangiji ba. Matukar ba ya zo da kyakkyawar zuciya ba. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Lanar da dukiya da ƴaƴa ba za su yi amfani ba. Illa man ata Allah, sai wanda ya zo wa Allah biqalbin salim, da wata da lafiyayyar zuciya, da lafiyayyar zuciya wacce ke dauke da tauhidi. To wannan cikin abin da ake faɗa yayin da mutum ya dago daga ruku'u kenan. Sai kuma sujjada, idan mutum ya tafi sujjada, to anan kuma me zai faɗa shi ne ce du'a'us sujud. In ce kalmar addu'a anan yana nufin azkar, dan ba dukkanin abin da ake faɗa ba yake addu'a. Cewa a sujjada ana son a yawaita addu'a, wa amma sujud fajtahidu fi du'a faqaminun an yustajaba lakum. Kamar da zuwa cikin hadisin Muslim, a hadisin Ibn Abbas da Muslim ya rawaito, a sujjada ana son a yawaita addu'a. Wannan baya kore a yi abin da yake na tasbihi da tahmidi a cikinta, amma a yawaita addu'a. To daga cikin abubuwan da ya kawo, ya kawo adadi daban-daban. Za ku ga yawanci abin da ake a ruku'u ana yin sa a sujjada, domin hadisan da suka gabata duk za ka sun ce fakana ya ƙolo fi ruku'ihi wa sujudihi. Saboda haka addu'o'in da suka gabata kamar addu'ar da za mu gani ta biyu ta uku, duk ana faɗar su a cikin ruku'u, kuma ga shi nan ma ana faɗar su a cikin sujjada. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, wanda ta zo a mafi yawancin ruwaya Huzaifa da waninsa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ta zo a wasu ruwayoyi amma akwai magana galibi a cikin sanadin qalan wa bihamdihi, duk da cewa kalmomin suna zuwa tare, amma mafiya yawa subhana rabbiyal a'la take zuwa. Akwai wasu ruwayoyi da zaka iya cewa suna su iya miƙewa musamman a wajen sujjada, a wajen ruku'u wannan subhana rabbiyal azim shine abin da ya tabbata. Abu Dawud ya illanta kalmar wa bihamdihi a ciki. Subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, idan muka yi la'akari da wasu ruwayoyin kaɗan da suka zo da ƙarin wa bihamdihi, shine abin da bawa zai faɗa yayin da ya yi sujjada. Tsarki ya tabbata ga Ubangiji na mafi ɗaukaka. Wannan cika umarni ne ga Allah Ta'ala, ce sabbih isma rabbikal a'la, ka yi tasbihi ga Ubangijinka, ka tsarkake sunan Ubangijinka mafi ɗaukaka. Akwai ruwaya da ta zo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa da aka saukar masa da sabbih isma rabbikal azim, ya ce wannan kusata a cikin sujjada a ruku'u, da kuma sabbih isma rabbikal a'la ta sauke ce wannan kusata a sujjada. Ruwayar bata inganta ba. Subhana rabbiyal a'la, sarki ya tabbata ga Ubangiji na mafi ɗaukaka. Za mu ga a cikin ruku'u subhana rabbiyal azim, amma a sujjada subhana rabbiyal a'la, mafi ɗaukaka. Saboda a lokacin bawa ya yi sujjada ya kai boshinsa ƙasa, saboda haka bawa ya yi ƙasa, wanda shi ne ƙarshe wajen ƙasƙantar da kai da miƙa wuya. Bawa ya ƙasƙantar da kansa ya miƙa wuya, to a wannan lokacin sai ya ce Ubangiji shi ne mafi ɗaukaka. Wato shi a lokacin da ya fi ƙasƙantar da kansa, a lokacin kuma yake itirafi da cewa Ubangiji shi ne mafi ɗaukaka. Shi ya sa sujjada ta zama daga cikin mafi girman rukunai a cikin sallah. daman a cikin abubuwan da ake a cikin al-af'al a cikin al-aqwal abinda yafi komai girma a cikin sallah abinda ya shafi kauli abinda ya shafi magana shine karatun al-Qur'ani lokacin da bawa yake karanta Qur'ani sai sama gurin Allah ta'ala ya kirawo sallah din karatun Qur'ani kamar Qur'an al-fajr inda Qur'an al-fajr kana mashhuda ce Qur'an ana nufi ita sallar asubahi din saboda an fi tsawaita karatu a cikin ta saboda sauran salloli sai aka kira ta ba Qur'an al-fajr kuma shine mafi girman rukuni a cikin abubuwan da bawa yake fada da bakin sa shine karatun al-Qur'ani domin a lokacin yana karanta maganar Allah ne babu abin da ya kai maganar Allah dukkan wani tasbihi da zai yi da dukkan wata addu'a da zai yi bata kai wannan maganar Allah da yake karanta ba saboda haka in ana maganar abubuwan da baki ko harshe yake furtawa a cikin sallah to karatun al-Qur'ani a karatun al-Qur'ani yafi sannan ana maganar rukunai ne da gabobi suke yi abubuwan ayyukan da gabobi suke yi fil af'al to sujjada ita ce ga shi yasa Annabi sace aqrabu ma yakunu abdu min rabbihi wa huwa sajid mafi kusancin lokaci mafi lokacin da bawa yafi kusa da ubangijinsa shine lokacin da yayi sujjada lokacin da yake cikin sujjada don haka sujjada din nan tace mafi lokacin da bawa yafi kaskantar da kai ga ubangijinsa don haka a lokacin kuma sai yafi kusa da ubangijinsa sama da kowa sannan daidai wannan lokacin da yayi wannan rukuni da yafi kowanne nuna gaskancin bawa ga ubangijinsa sai yake amfani da kalmar a'la dan ya nuna ubangiji ta'ala shine sama da komai shine sama da kowa wannan shi ma salasa marrat sau uku wasu malamai suna cewa mustahabbi ne kada ya kasa salasa marrat ya iya karawa sama da haka mun yi bayani a baya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sanya ruku'unsa yakan yi tsayuwa ne tsayuwa mai tsawo a cikin sallah ya yi ruku'u kwatankwacin tsayuwarsa ya dago kwatankwacin ruku'unsa ya yi sujjada ya yi dago qariban minas sawa wanda ya gabata hadisin Huzaifa wato kusan daidai wa daida to kaga ba zai yiwu ba ya yi dogon tsayuwa ya karanta Baqara ya karanta Nisa ya karanta Ali Imran sannan kuma a ce ya yi sujjada ya daɗe shi ma kwatankwacin wannan a ce kuma kawai subhana rabbiyal a'la sau ɗaya yake faɗa ko kuma sauran azkar da za mu karanta a ce sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku yake faɗa dole ya nuna yana maimaita su ya nuna yana maimaita su sannan na biyu shi ma ya gabata hadisin Aisha ne ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yawaita kana yuksiru an yaqula qabla an yamuta subhanallah subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li hadisin yana cikin sahih al-bukhari da muslim ya gabata da imam al-bukhari yayi masa babi da cewa babu du'a fi ar-ruku to haka annabi yana fadar wannan zikirin a cikin sujjada ta kana yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi annabi yana yawaita fadar wannan kalmar ko wannan zikirin a cikin addu'arsa a cikin ruku'unsa da sujudarsa yakan ce subhanaka allahumma rabbana tsarki ya tabbata gare ka ya allah ubangijin wa bihamdika tattare da gode maka allahumma ighfirli ya allah ka gafarta mu haka nan na uku subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh shi ma ya gabata a baya a hadisin shi ma hadisin Aisha ne wanda yana cikin sahih Muslim wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake fada wannan a cikin ruku'unsa haka nan yake fada a cikin sujjadarsa take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh haka nan lafazi na gaba shi ma zo a cikin hadisin Ali ya gabata hadisin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wanda shi ma yana cikin sahih Muslim yake cewa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqaka wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin Allahumma laka sajadtu, ya Allah gare ka nayi sujjada. Wa bika amantu, kuma da kai nayi imani. Wa laka aslamtu, kuma gare ka na mika wuya. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu, fuskata ta yi sujjada ga wannan da ya halicce ta. Wa sawwarahu ya suranta ta, wa shaqqa sam'ahu wa basara, ya tsaga jinta da ganinta. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, albarkatunka ya Allah sun yawaita, kai ne mafi iya halitta, ko kai ne mafi iya kira. To kai kafi kowa iya kaddara abu, kai kafi kowa iya sawwara abu. Wannan shi ma kamar da muka ce ya tabbata a hadisin Ali a cikin Sahih Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗar wannan. Akwai hadisin gaba wanda shi ma ya gabata, سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. عندما يدعى حديثاً عوف ابن مالك الأشعري شما يقباتا عندما صلى الله عليه وآله وسلم ينا فدونا حديثاً ينا تكين مسلم الإمام أحمد ينا تكين أبو داود مسلم النسائي حديثي نسائي. سبحان ذي الجبروت فالكيات فتقى الله ما أبو تنك عسيتا wal malakuti, ma'abucin cikakken mulki, wal kibriya'i da isa, wal azama da girma. A haka nan akwai hadisin Abu Huraira da shi ma hadisi ne na cikin Sahih Muslim, shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujjada aka ji shi yana cewa Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jilla wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirra. Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirra. Wato yake cewa ya Allah ubangiji, ya Allah ighfir li dhanbi kullahu, ka gafarta min dukkanin zunubina, diqqahu wa jillahu, wato kankanin sa da babban sa, karamin sa da babban sa, wa awwalahu wa akhirahu, na farkon sa da na karshen sa, wa alaniyatahu wa sirrahu, na sarari ko na boye, ko da sararin sa da na boyen sa. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a cikin sujjadar sa, wato wannan addu'a ce, Allahumma ighfir li dhanbi kullahu, ya Allah gafarta min zunubina dukan sa. Duk cewa Allah ta'ala ya gafarta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa zunubin sa gaba daya, da wanda ya gabata da wanda ma bai zo ba, Ubangiji ya masa gafara. To amma domin ya nuna kamalar ubudiyarsa ga Ubangijinsa, cewa shi fa bawan Allah ne, kuma duk yadda Allah ya ga dama da shi zai yi da shi, saboda haka yake ci gaba da addu'a, ya Ubangiji ya gafara, ya yafe masa, ya yafe masa. To wannan wanda aka ce an yafe masa, amma bai bar addu'ar Allah ya yafe masa ba, ina ga wanda shi bai samu wannan alkawarin ba, Ubangiji bai masa wannan alkawarin ba cewa na yafi masa. A ga shi yafi kamata, shi yafi cancanci, shi yafi wajaba ya zama na kullun yana neman gafara ta Ubangiji. Don haka akwai koyarwa ga al'umma cewa su tsananta wajen neman gafarar zunubansu, kuma dukkan zunubansu. Shi yasa ce kulla diqqahu wa jilla, kalmar kulla ta kunshi duk abin da zai faɗa a gaba. To amma domin kamalut tadarru wal ilha, ana san bawa a cikin addu'a yana ce da kwakwa. Kaga in yace Allahumma ighfir li dhanbi kullahu, duk komai ya shiga ciki, ya Allah ka gafarta min duka zunubina, da babban da karamin da na farkon da na karshen, da wanda ya asarari da wanda ya boye, duk ya shiga cikin kullahu. Tun daga kalmar kullah ta zo ta'kidi ne bayan an kawo ismu jins, zambi, zunubaina, sai kuma ya ce kullahu. To amma duk da haka, saboda naci da kwakwa, sai ya kara da diqqahu wa jilla, awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirra. Haka ke so bawa a cikin addu'a ya rika matsa lamba, wato ya rika magiya da yawa, magiya sai yawa. Ubangiji yana son bawa ya yi ta magiya. Dan adam ne, in ka cika magiya haushi za ka bashi, in ma da yana son zai baka sai ya hana ka. ce ka ma cika magiya ba ma zan baka ba amma ubangiji shi so yake a cika magiyar shi yasa koda ka faɗi kalmar da ta kunshe maka bukatar